نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yammacin ranar wato talata wanda shine yammacin 13 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da ranar 4 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2023. daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab, wanda aka sani da suna dandali da kenan cikin wada zariya, muke gabatar da wannan tafsiri na suratul qasas. Wannan shine darasi na 13 insha Allah. A darasin mu na jiya malam ya karanta mana daga fadin Allah, qalat ihdahuma, daga nan ne ko fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Da ba mu saki daukowa daga wannan aya insha Allah har zuwa fadin Allah madaukin sarki, wallahu ala ma naqul wakil, zuwa ayyamal adalaini kareta. Bismillahir rahmanir
rahim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fasaqalahuma thumma tawalla bi inni. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استعجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
نعم. Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bamu labarin wato tafiyar da Annabi Musa yayi alaihi salam zuwa garin Madyana bayan fitarsa daga Misra, kuma ga motsa da waɗannan ƴan mata guda biyu waɗanda ya taimake su wajen shayar da dabbobinsu. A jiya mun fara jin tafsirin faɗin Allah madaukakin sarki, qalat ihdahuma ya abatista ajir, ɗaya daga cikinsu ta ce ya mahaifinmu ya babana istaajiru, me zai hana ka ɗauke ki matsayin ma'aikaci wanda zai dinga kula da dabbobin nan. Inna khaira man istaajarta alqawiyul amin, mafi alherin mutumin da zaka ɗauka aiki shine wanda yake wato mai ƙarfi kuma amintacce. Qala, sai baban ya ce inni uridu an unkihaka, ni ina da nufin auren maka ihdabna tayya hataini, ɗaya daga cikin waɗannan ƴaƴan nawa guda biyu mata, ala an ta'jurani thamaniya hijaj, da sharaɗin za ka yi mana aiki shekaru 8. Fa in atmamta ashran, idan ka ga dama ka cika shekaru 10 a aikin, fa min indik, to wannan raɗin kanka ne. Wa ma uridu an ashuqqa alayka, sam ni ba na so na tsananta maka. Satajiduni insha Allahu min as-salihin, in Allah ya so zaka tarar da ni daga cikin mutane nagartattu. Qala, sai annabi Musa ya ce zalika baini wa bainak, batun adadin shekarun da zan yi wannan mubashshi tsakanin ni da kai. Ayyamal ajalaini qabaitu, koma wani shekarun ne nayi, ko takwas ko goma, fala udwana alayya, abinda nake fata kada a yi min wani zalunci. Wallahu ala ma naqulu wakil, kuma Allah shaida ne akan wannan alƙawari da muka yi. Wannan shine ci gaba da labarin abinda ya faru tsakanin annabi Musa da waɗannan ƴan mata da kuma mahaifinsu, bayan da ɗaya daga cikin su ce inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, babana yana kiranka yana so ya sakanka maka sakamakon abinda kai na shayar mana da dabbobin. Aka tafi da shi zuwa gidan, da ya je kuma falamma ja'ahu wa qasda alayhi alqasas, yaje bashi labarin din labaransa, yace mishi la tafas, kar ka ji tsoro, ka tsira insha Allah najauta min alqawmi adh-dhalimin, ka tsira daga hannun azzalimai, saboda nan kasar da ka zo Fir'auna ba yi da mulki a nan kasa, da haka babu yadda zai da kai. Daga nan shine sai ɗaya ta bada wannan shawara, take cewa ya abatista ajur, an ce ita wadda ta je ta raka shi ta kirawo shi, ita ce dai ta bada wannan shawara, ta ce ista'jir, ka ɗauke shi aiki, wato ka ɗauke shi mai kula da dabbobin nan. Sayyidina Abdullahi ɗan Mas'ud an ruwaito yana cewa afrasun nasi annasi salatatu, mutane uku sun fi kowa wato ƙarfin hangen nesa. Yace na farkonsu Abu Bakrin hina ayyana Umar, Sayyidina Abu Bakrin da ya ayyana Umar ɗan Khattab ya ce shine halifa bayana, da ya kai matuƙa wajen gamdakatar na hangen nesa. Domin lokacin da Sayyidina Abu Bakar yake ciwon ajalinsa, sai wasu daga cikin manyan sahabbai sai ya kira su Abu Ubaida da shi Umar ɗin da su Uthman, ya ce al'amarinku ya ku musulmai yanzu yana hannu, Abu Bakar yanzu ba halifanku ba ne, Abu Bakar yanzu yana ta kan shi ne gamuwarsa da Allah, ku je inna cika ku zaɓi wani a cikinku shi ne halifanku. Suka je suka yi shawara, suka yi shawara, suka dawo suka ce ya khalifata Rasulullah, mun baka dama, duk wanda ka zaɓa shi za mu bayanka. Ya ce kun ba ni dama, suka ce kun ba ni, suka ce to shi kenan na ayyana muku Umar. Suka ce Umar kuma mai tsananin ne yake kwarai kuwa, tsananin da Umar yake yi saboda ya ga sassauci na ni, amma idan ba na nan za ku ga tausayi da mulkin adalci a wajen Umar. To shine Sayyidina Abdullahi Musa yake cewa wannan Sayyidina Bakar yana ɗaya daga cikin mutane uku da suka fi kowa hangen nesa. Abinda ya faɗa game da Umar ɗin nan shi aka gani, tausayi da mulkin adalci da kulawa da na ƙasa da shi. Yace na biyunsu sai ya ce wa sahibu Yusufa, da mutumin nan da ya sayi Yusufa, wanda ya ce wa matarsa akrimi masawahu, ki girmama matsayin wannan yaron, asa an yanfa'ana, in Allah ya so zai amfane mu. Kuma haka aka gani ya amfani duka mutanen ƙasar Misra, shi ya fitar da su daga recession na yunwa da talauci da abin da ya faru, wato amfanin shi ya tsallake iya mutanen gidan ba da suka siye shi. Yace na uku ita ce kuma wa sahibatu Musa, da wannan matar ta ce ma babanta ya abatista ajruhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin, da ta ce a ɗauki Musa a matsayin ma'aikaci, babu mutumin da ya kai alkhairin irin wannan a bashi aiki. Kuma ita ma alkhairin ta gani ta zama matar ɗaya daga cikin manyan annabawan Allah. Da shi ne Ibn Mas'ud yake hada shi yana cewa afrasun nasi salasatun, mutane guda ukun nan sun fi kowa hangen nesa. Alƙawiyul amin, kamar yadda muka ambata a jiya, wato suna daga cikin siffofi alƙuwa wal amana, suna daga cikin siffofi da ake buƙatar a tarar tare da duk wanda za a bashi wani aiki na shugabanci ko na kula ko na aikin gwamnati ko aikin private sector ko menene ana buƙata, yana da irin ƙarfin da ake buƙata a wannan aikin, ya zama kuma da irin amana da ake buƙata ta kula da dukiyar mutane. Sayyidina Umar ya kasance yana adda yana jiwon cewa Allahumma inni ashku ilayka da'af al-amin wa khiyanat al-qawi. Allah ina roƙonka ka taimake ni da ma'aikata masu ƙarfi da amana, shine ma'ana addu'a ta shi. Daga nan sai baban ya fuskance shi yace masa me kake gani inni uridu an unkihaka ibnatayya hatayn, me kake gani ina so in aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu, amma da sharadi ala an ta'jurani thamaniyah hijaj, zaka mana aiki na shekaru takwas. Alhijaj jam'u hijja, shine shekara. Asalin lafazin hijja yana nufin maqsad, inda ake nufata wallahi ala nasi hijjul bayti ay qasdul bayt. To daga baya aka ba ana amfani da shi da nuna shekara. Yas'aluna ka alil ahilla qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj. Daka alhijaj ana yana nufin shekaru takwas. Sai yace fa in atmamta asharan, in haka cika suka kai goma, kuma in jika to wannan kai ne a matsayin ƙari daga gare ka. Yace ka tafi ni insha Allah min as-salihin, in Allah ya so zaka same ni daga cikin masu nagarta, zaka same ni daga cikin wato ƙogogi ko abin nan wanda suke ba da aiki amma mutanen kirki wanda ba sa wulakanta na ƙasa da su. Wallahu ala al'alam Musa yake cewa ayyamal ajalaini qabaita qabaitu, karkada mu duk wanda ma na cika a cikin waɗannan muddan ko tsaya shekara takwas ko goma duk ba matsala bane. Idan abinda ba na so kar a samu wani zalunci ko rashin fahimta, yace kuma Allah ne shaida akan wannan abin da muke kullawa. To iya wannan aya ita ce karshen kissa da Allah ya ba mu labari game da zama Annabi Musa a Madina. Da zaran an tsallake wannan kuma za mu ji Annabi Musa ya gama fadin Allah falamma kada Musa al-ajala wa sara bi ali sara bi ali, yayin da Musa ya gama wannan ajali ya tafi da ainihin wato matarsa ya gama ajalin. To kafin mu kai kamar yadda na ambata mana ajiye wannan gabobi, suna da maganganu da yawa da malamai suka yi na zaro wasu fikihu da fa'idoji masu matuƙar yawa wanda za mu kalli wasu daga cikinsu a gurguje, kamar da malaman da suka yi aiki akan alqur'ani mai girma, malaman tafsiri, malaman littafin ahkamul qur'an da malaman fiqh duk sun yi bayani akan waɗannan ayoyi. Wasu ka'idoji ne masu matuƙar kima Allah madauki sarki yake koya mana. Daga ciki akwai nunin zuwa ga ɗabi'ar ƴamace ta kunya, wato asalin ƴamacin mai kamammiya to da kunya aka santa. Ƴamacin da aka gabata da kunya wannan yana nufin ta tashi daga asalin ɗabi'a ta ne, ta hau kan wata ɗabi'a daban ko wata lalata daban ko wani rashin kunya Allah ka tsare. Amma duk mace to yana daga cikin ɗabi'a ta shi ne wannan kunya ɗin da aka ce alasta hiya'in ai fi haya'in. Sannan da yace ya abatista ajiru, Imam al-Qurtubi yake cewa wannan dalili ne akan cewa ashe tun zamaninsu Annabi Musa suna da al'ada ta al-ijara, shine a ɗauki mutum haya yi wani aiki a biya shi. Wato wannan tsohuwar alaƙa ce tsakanin mutane isu-isu, wane ya ɗauki wani aiki, wane ya ɗauki wani hayan wani abu ko gwamnati ba mutane aiki ko makamantansu. Za ka yi ce wannan da shar'ancin al-ijara wa annaha kanat ma'rufa indahu. Sai inda yake cewa inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn, wannan shine abin da muka ambata a jiya na hukuncin mutum ya gabatar da ƴarsa ga wani mutumin kirki da nufin ya aure ta. Sannan kuma yana nuna cewa zaɓin da za a yi matsiya na mace za a iya gina shi a bisa kyakkyawan zato. Yanzu ka ga Musa ba su san shi ba, sun gan shi rana guda, sun ga irin halin da ya aikata, sai suka kyauta mai zato. Ba sai to bari a tafi a ɗauki wakili ko a aika saƙo zuwa garin da ka fito Misra a ji a binciki mai halinka ba. Idan an kyauta mutum zato, za a gina hukuncin da za a yi masa akan wannan kyakkyawan zaton, ba sai ana da yaƙini ƙeƙe da ƙeƙe a kansa ba. Sannan malamai suka ce wannan ya nuna cewa akwai batun kafa'a a aure zamu zo mu jita amma kudi ba su daga cikin kafa'a domin wannan da yazo garin bai da komai ko riga bai da ko da abun ko abun hawa bai da shi yana jin yunwa kuma dauki wata aya sharifiya a bashi aya ce ta masu arziki na magana sa da arziki tarin dabbobin da suke da shi masu arziki ne kenan shi kuma talaka ne almadiri ba ko wanda ba a ma san daga inda yake ba amma da haka aka dauki aya aka bashi aka mai ta yin aya saboda ganin halin kirkin da aka yi tare da shi yana cewa dukiya to ba ta daga cikin abin da ake kallo a matsayin kafa'a in za a ba da aure ana kallon dai wasu abubuwa ne na nagarta amma ba ita ce abin kallo ba sannan yana tabbatar da kuma ka'idar cewa ba bai yiwuwa a yi aure sai da wali domin wannan yarinya abin da ake fahimta daga duk take-takenta ita da kanta Annabi Musa ta kamu da ƙaunarsa shi sa take jin kunyar shi sa kuma take so baban ya tabbatar bai yi nesa da su ba amma da haka ba ta iya aurar da kanta ga wannan bawan Allah ba sai dai babanta shine ke iya aurar da ita sannan kuma uba yana iya aurar da ƴarsa ba tare da shawararta ba ko da ta girma domin bai ce ba Annabi Musa to bari mu shawarta ina zuwa ya keɓance da ƴar ya ce mai kike gani kina ganin za ki yi auren shi kamar yadda mu yanzu gani za ka bari mu ƴaƴanmu da ƙannenmu da sauran da muke musu walitaka sai mu ce ai zamani ya juya ba zai yiwu ba ku je ku dawo sai an shawarce ta duk kuma yadda uba yake ganin wannan miji ya cancanta in ba ta so ba haka za a ba shi hakuri a ce to wane ka yi hakuri an yi magana ta ce ba ta son ka a san mu kuma yanzu ba ma ƴaƴanmu a wurin dole to wannan ƙarshen zamani ne jama'a ƙarshe ne na zamani da biye wa turawa da muka yi yawa amma a musulunci uba ya isa mai ɗanshi aure ba da izininta ba abin da ya kamata mu gane shi ne su kansu ƴaƴan tarbiyyar da ake musu ne ba irin ta musulunci ba tarbiyya ake musu ta boko ta nuna musu cewa ai suna da ƴancin su taking decisions on their own ba tare da consent ɗin iyayensu ba amma da musu tarbiyya irin ta addini 100% za su taso alhalin sun yarda da wannan tunanin cewa babana na da ƴancin ya ce na auri wanda ya ga dama kuma ta yarda cewa babanta ba zai taɓa zaluntarta ba babu wani uba da zai aura wa ƴarshi ɗan da ya wato mijin da a aƙidarsa bai dace da ita ba babu laifi a samu saɓani ko a samu kuskure amma dai abinda ake tsammanta daga uba zai nufaci alkhairi ne ga ƴarsa ba dole kuma ya dace da alkhairin ba amma tun da ma yayin tarbiyya cewa zamani ne na boko ƙarshen zamani akwai a child rights act akwai women's act akwai wane ne ga sunan daga komin nagartan miji wai aka ce an ba ta shi sai kaga wai an wulakanta tunaninta daga ba za ta aure shi ba ta goma ce ubangiji kunya to wannan kuskure ne yaya mata suke a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wata mata haka wanda mahaifinta ya je neman ma ɗan ƙanshi aure sai aka hana su sai ya ji haushi sai ya ce to ina da ƴa bari mu ba ɗanka ƴan nan kawai mu fitar da shi kunya sai zai ce mata na ɗaura miki aure da wani sai ta shi ta bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce babana ya aurar da ni ba da izini na ba sai Annabi ya ce in kin yarda aure yayi in ba ki yarda ba a warware aure su ce shuru ta ce to shikenan na yarda na yarda dan kan da kunya ta babana to ka ji ai kirki kenan idan babanta ya mutu miji ko ba ta san mijin sai daga darajar mahaifinta ya fi karfinta kunya ta shi sai ta hakura daga kullum abin da ya kamata a dinga baiwa mata fatawa da malaman islamiyya da masu ba su shawarwari ku ba su shawara ci ma iyayensu biyayya ne ba daidai bane a ce ai ba ƴa miji ta ce ba ta so wannan raina arzikin iyaye ne da rashin ta ido wafa'i shine a matsayinki na iyamace in iyayenki suka ce ki auri wani to sai ki ce to na yarda na aure shi dan na faranta muku rai sai Allah ya baki alkhairi tare da shi sai Allah ya sa ban miki na alkhairi amma ki tibure ki ce ban yarda ba ni za a yi wa haka da digiri na da matsatsi na ni ina da wanda nake so yanya shikenan sai a baki da nake so din sai ki je bayan wata shida ki zo kina ta neman yadda zaki yi wata shida ma yayi yawa ki ta bibiya kije gun wane kije gun wane ko kuma su fara aikawa da sako irin wannan platform din na hide my ID cewa ga matsalar ki dake gyarawa gida ki nake talaka ta cikin gurbin mutum 2000 ko ba wanda yake maganin ta cikin su Allah ya tsare mu saka ubana da yancin ya aurar da Esther ya mata miji ba tare da ya nemi shawara ta ba kuma wannan shine zahirin fatawar malikiya mazhabin malikiya suna aiki da wannan aya cewa ubana da yancin ya yanke wannan hukuncin amma mazhabin Abu Hanifa sune suka ce in dai ta riga ta balaga to ba a aurar da ita sai da yaddarta sannan malamai sun ƙara cire wannan hukunci game da qadiyatu shart bin nikah aba mutum aure sai kuma a sa mai wani sharadi a ce to za fa ta yi aiki za ta ci gaba da karatu kuma mu yadda ka bar nan garin da ita ba ka aura mutum ya ka ce kuma to kaga ni na so yayana su zama kewaye da ni kaga dai yayana suna nan garin zare yanda ke daga ban yadda wata nan jika shi za ta kaura Kaduna ko Kano ko Sokoto da an ce garinku daga Yola ka zo kake zauna a Zaria to yi to in za ka tafi za ka sake mai a ka yadda yi to me hukunci sharadi irin wannan ko a irin yanzu a cikin za ta yi karatu za ta ci gaba da karatu tana jami'a aji biyu ko kuma ta gama karatun nurse za ta yi aikin asibiti ko teacher ce ko kaza kaza sharadi iri iri dai ga sanin da ake sawa to yana hukuncin waɗannan sharuɗa da ake sakawa a aure Imam Malik yake cewa shi yana ganin tun asali kar a sa sharadi saboda saddun zari'a kada a sa wani sharadi iya wanda za a saka kawai wanda shari'a ta ce su ne sharuɗan aure ciyarwa da shayarwa da wurin kwana da mutuntawa da sauransu amma in aka saka a malikiya suka ce to ɗayan biyu ne ko dai a sa sharadi wanda in an zartar da shi to aure ya warware ba zai yiwu a yi aure da wannan sharadin ba alal misali a ce to matan nan gata amma ba za ta yi maka biyayya ba tana da yancin duk abin da take so ta yi ba ga wannan aure ya lalace kin babu kawwama ko a ce gata nan an aura maka amma babu kwanciya aure ba za ka taba kwana aiki da ita ba a tarihi an taba yin wani aure irin haka da wata kanwar wani halifa a zamanin Banu al-Abbas da ake ce mata Abbasa aka daura mata aure da wani aka ce amma babu kwana aiki da kuma ya yarda ana ganin ta da ciki kawai aka kashe shi ba shi kadai sai da kashe duk dangin shi akan wannan rigimar sun fi su 40 sai da kashe ta aka kwace duk dukiyarsa dan ne zai mata ciki kuma matan shi cewa wannan labari ne daban to in aka shashar da irin wannan a ce ba ta maka biyayya ba ko a ce za ta ci gaba da zama a gidan iyayenta amma sunanta matarka sai dai randa kake son ganin ta ka zo in sun ga dama su bari ka ganta ko a ce ba za ta yi maka biyayya ba kuma to wannan irin sharadin Maliku ya ce da zaran an sa wannan sharadin to auren ya mutu ya warware aure bai dauru ba amma idan sharadi ne wanda zai yi a rayu da shi ku sharadin da za a iya saka shi asali baya cikin aure amma za a iya saka shi kamar sharadin za ta yi aiki kamar sharadin ba za ka yi mata kishiya ba za a iya rayuwa a haka ko to wannan Maliku ya ce to sai a yi sai ka aura din sai ka yi watsi da sharadin ba ruwanka da shi ko an saka sharadin na banza ne a yi wajen Imam Malik amma al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin wurare da dama cikin littafansa kamar a cikin Ghazwatul Ahfar da cikin Zadul Ma'ad da cikin Mithaqat Sa'ada da wasu wurare ya tattauna akan wannan matsala ta tattauna mai tsawo inda ya cike akan cewa in ka sake ka anshi sharadin to wajibi ne ka cika shi duk wanda ya auri mata da sharadin cewa to ba zan mata kishiya ba ce to wannan sharadin wajibi ne ka cika shi za ta yi aikin gwamnati to wajibi ne ka cika yace saboda annabi yana cewa haqqu shurut bil wafa'i mastahalantum bihi al furuj sharadin da yafi cancanta ku cika shine sharadin da akan shi aka ba ku aure to wasu suna cewa ai sharadin kar ai kishiya misali ai ya saba wa littafin Allah zaka ji mutane suna yawan fara wannan cewa ai saboda annabi ya ce kullu shartin laysa fi kitabillahi fa laysa bi shartin wa in balaga mi'at shart to gaskiya wannan ba daidai bane sharadin kada kai wata ka kishiya bai saba littafin Allah ba domin ai ba zunubi bane rashin kishiya mutane da dama ma suna zaben ba za su auri matafiya da daya ba ko ba saba wa Allah ba ya halasta kai ne kaga dama ka dauka to in ka dauka wajibi ne ka cika kaman sharadin za ta yi karatun boko sharadin za ta yi aikin gwamnati in kaga dama ka karba to wajibi ne ka cika wajibi ne in ba ka ba tun farko ka dauka kar ka yarda tun farko sannan sharadin yaushe ne yake zama sharadi shine sai an ambace shi sanda ake daura auren shine zama sharadi amma idan kawai can a can yawon soyayya ku kai da ita ka ji dadin soyayya kace ai ni ba ma zan miki sha ba tai recording wannan voice wannan ba sharadi bane wannan kawai wannan taɗi ne na saurayi da budurwa amma in ana so ya zama sharadi to yadda ake cewa jama'a ku shaida aure tsakanin wance da wani akan sadaki naira kaza akan sharadi kaza da kaza da kaza sai a ce kuma akan ƙarin sharadi babu yin kishiya to in ana so ya zama sharadi haka za a ambaci shi shaidu su shaida sau da ran da girgima ta tashi akwai shaidu kaga ba wanda zai da wannan yago da wannan abin da mata suke su da samari kawai hayaniya suke suke to da ba zaka ji ana kawo ƙara wallahi malam mun yi da shi ba zai aure ba yanzu ya ce zai aure a ina kuka yi da shi ai lokacin muna saurayi da budurwa ya sha faɗa mu haka wannan mata nan da screenshot na chat din da suka yi faɗa shi wannan aikin banza ne wannan ba gaba alƙali aka yi shi wannan zai da wani tasiri in ana so ya zama sharadi kake shaida wa iyayenki cewa mun yi kaza da shi idan an zo a ambata a gun daurin auren ki idan kuma kai uban ne kake da sharadin cewa ƴata ta yi karatun nursing ƴata ta yi karatun likita ƴata ta yi karatun accounting ƴata barista ce na kashe kuɗi ta zama barista ba zai yiwu a ce ka aje ta a gida kawai ba in ka yarda to za ka ci gaba da aikin ta tana da can ba ko tana aiki a Ministry of Justice kace ka yarda to idan an zo sai a ambaci wannan cewa jama'a ku shaida wannan mijin ya yarda da sharadin cewa matar shi wance za ta ci gaba da aikin gwamnati har ta yi ritaya ko kuma har na ta ga cewa ta fasa ya karba eh ko wakilin shi ya karba eh to sannan ne ya zama sharadi in ba ka ba sharadi bane mu fahimci ya ake ya zama valid condition shine in ya zama an ambace shi a daidai daurin auren amma ba haka ba babu wani sharadi a ciki wallahu a'lam to sannan suka ci gaba da cewa har ila yau akwai magana akan uba ya sanya wani sharadi nashi wanda ba wato ba na matar bane wannan karkashin wadanda suka ce a tantance tukunna shin wannan aikin da Annabi Musa ya yi na shekara 8 ko 10 shin ma shine sadakin ko ko ba shi bane ana ta magana wannan shine sadakin matan wasu malamai sun kalli zahirin haka cewa wannan shine sadakin ta to wanda suka kalli zahirin haka sai suka fitar da matsaloli a karkashin haka matsala ta farko shine halastin yin sadaki da abin da ba kuɗi ba ba kashi ba kaga ba kuɗi ba ba aiki yadda karfinsa shine sadakin ka kamar yadda wancan da ya auri wata mata a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce me zaka bata yace bai da komai me ka iya yace na iya qur'ani sura kaza da sura kaza ka ce to koya mata aya kaza zuwa kaza shine sadakin ta zaka mutum zai iya zama tela ko magini ko makeri ko direba sai a aura mishi mata a ce to zaka yi mana wannan aikin ga filin zaka gina min gida wannan ba zan da kuɗin gina gida ba kayan aiki kawai zan kawo in ka gama gina gidan nan shine sadakin ƴata da zaka aura ko zaka min direba shekara 5 ka dinga tuka ni ko zaka yi min zaka min dinki kala 50 kai tela ba zan kawo kuɗin dinki ko surfani ko nazare ba shine sadakin ƴata na ɗaya kenan ya halasta yin sadaki da abinda ba kuɗi da ake cewa na ƙadar an biya ba da wata aiki wata hidima malaman da ba su goyi bayan wannan ba suka ce a ba su yarda ba so da an ce a gare ne Allah yake cewa an tabtabu bi amwalikum muhsinin an tabtabu shi aka ce bi amwalikum abwal kuma shine kuɗi ko kayan kuɗi wato kuɗi cash ko kuma abin da za a iya siyarwa ya zama kuɗi dabba, fili, gida, mota, waya, kwamfuta, hula, na da ruwan da za ka iya kai su suna da monetary value ka siyar ka shi kudi suka ce ba su yadda ba wannan ba suka ce wannan al'ada wasu mutane ne shar'u man qabla na amma shari'ar mu ga abin da Allah ya ce an tabbata ku bi amwalikum mutanila amma da ya tabbata tabbas ana iya yi idan an yarda na biyu suka ce wato ya halasta su wanda suka ce wannan sadaki ne aikin da yayi ya halasta uban ya ya sanya wani sharadi wanda shine zai mori sharadin ba ita yar ba yanzu dabbobin da za a yi kiwo na shi in gona ce za a noma ta shi kaga ashe ba ita za ta mora ba to kenan za ka iya ka ce sadakin yata 50,000 amma ni kuma za a kai ni umara da a ciki ne sai in ka kai ni umara sannan za ka aure ta ko za ka yi gidan nan benki ko kuma ni ma za a min akwati na uba kaga duk wannan sharadin ba za ta mora ba ko sai ya halatta yanzu za a yi aure a yaka kamar yadda ya halatta suka ce kuma ya halatta uba ya mallake sadakin ya ki bata karkashin cewa wannan aikin da aka yi shine sadakinta amma waye ya ci moriya abin uban ne ya ci moriya sai da cewa Allah yana cewa wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan wannan ayar duk da ana sauki ana saurin aje ta akan mazaje amma ta sauka ne akan waliyai waliyai waɗanda za a kawo sadaki ya kawai ta taushe shi kanin uba da zara an ce to ai waliyinta shine wani yana su ba kanin ubanta ne ko yana shanuru ko yana yana lakwada ku je ku ga shi ana zuwa ko sai karbe sadaki ko sai a ji shuru har ranar auren ya a nemi sadaki ya rasa ai ta zaki shi ana ga Allah ya isa to ya halasta ya ci a matsayin shi na wali in dai daga shi ne waliyinta ko mun fahimta domin yanzu ga shi wannan wannan uban shine ya ci amfanin wannan sadakin ba ita yar ba inda yake ya fi dacewa a ba ta kayanta kamar yadda Allah ya ce wa atun nisaa saduqatihinna nihla saboda ka tsira da mutuncinka sannan yana nuna halassin ƙari a kan sadakin domin ya ba shi dama ya ce shekara takwas ko goma to kaga shekara takwas shi ne asalin sadakin za a yi ƙara shekara goma kenan ya halasta a ba da sadaki kuma a yi wasu hidindimu daban-daban wala juna alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariida daka sa akwati da kayan kaza da kayan kaza da ake kawowa duk ya halatta a kawo a matsayin ƙari a kan sadaki kamar yadda ya halatta kai ma an yanke maka sadakin an ce 100,000 sai kuma ka ce to zan ƙara muku 200,000 a kai sai ka kawo 100,000 ka ce wannan ƙari ya halatta to da annabi Musa sai da ya shekara 12 na wannan aikin kamar yadda muka ambata suka sa ake cewa kuma ya halatta a jinkirta sadaki domin kaga ai wannan aikin shekara 10 aka yi ana yi kaga jinkiri ne za a iya jin sadaki yanzu nan take za a iya kuma jinkirtawa sai nan gaba in lokacin da ya samu al misali a ce a ƙauye ne sai a ce to in kaka a ta yi za ka kawo buhun dawa 5 a cikin sadakin nan amma daura auren tun yanzu kaga buhun dawon 5 nan ba za su samu yanzu ba dole sai ka kata yi kamar yadda wannan aikin ai ba yadda zai yi hada su yi su rana da dole sai an shiga lokacin waɗanda suka ce su a ganin su wannan aikin ba ma shine sadakin ba suka ce ai za a zo a bada sadaki daga baya wanda kowa ya sani wannan aikin kawai wata al'ada ce irin al'adar mutanen wannan kasashe cewa duk wanda zai auri ɗiyarka sai ka zauna da shi kun rayu ka fahimci shi za ka sai suke jawo su jiki su ba su aiki su ba su kiwo ko noma ko gadi haka yana monitorin irin ɗabi'a da halayenka ne sai an gama wannan lokacin monitorin ɗin to daga nan sai ya ɗauki ƴaya ya baka suka ce wannan al'adar mutane ne kuma duk garin da ka je za ka tara mutane suna da al'adunsu da suka bambanta da na wasu wajen bikin aure wannan kuma haka yake game da al'adu duk garin da ka je za ka tara mutane suna da wasu al'adunsu game da aure kuma wannan al'adun shari'a ba ta kyamarsu sai in sun sabawa dokokin Allah wannan kenan wannan kuma sai ya kai mu zuwa ga magana cewa al-ijara daukan mutum aiki za a iya biyan shi da abin da ba kudi ba kamar yadda misali mata suke daukan almajirai a gida suna musu wanke-wanke amma ba sa ba su kudi sai dai a ba su abinci a ba su dinnan kaya tsofaffi da sauransu amma ba a daukan kudi a ba su wannan ya halasta sannan malamai suke sabani game da cewa da ihdabna tayya hataini in aura maka daya daga cikin su shin wannan maganar shi ga aure yake ko ko tayi ne na aure ma'ana daga lokacin da yake to na karba shikenan aure ya yiwu ko ko tayi ne dan abin da yasa in aka ce aure ne to zai halasta ayi aure ba a ayyana wace ce amarya ba sai an gama daurin auren ka je ka raba domin ya ce a cikin biyin nan zan aura maka wanda kake so ya ce na karba to yanzu wace ya aura kenan kuma gani bai sau da ya aura ba sai zai iya wadda sanda ake magana ita ce ra'ayinsa ta yi kafin a gama magana ra'ayin shi ya canza akan daya za ka ce su fito ya gani sai ga ba wanda yake so din ba ce kuma yanzu yake so malamai suka ce ai babu komai akan wannan domin dai ɗaya yake kawai za a aure mai kuma kowace ce sai ya ayyana sannan cinikin ya fada kamar yadda ya halasta mutum ya zo siyan kaya a shagonka kawai ya ce ba ni biredi ga kuma biredin nan da yawa duka iri ɗaya ne duka farashinsa ɗaya yanzu sanda ya bada kuɗi a cikin layin biredin nan wanne ya siya duk wanda ya ga dama shi ya siya da haka shi za zai latsa wannan sai wanda ya ji ya yi mai har ya ɗauki wani man ya saka leda daga baya kuma ya ce kai ba wannan nake so ba ya ajiye wani ma sai ya je gida ya fito da shi ya ce wannan ya ƙone kaga ya halasta haka a ciniki ya halasta a ciniki haka idan abu irinsa ɗaya ko darajarsa ɗaya ka biya kuɗi sai daga baya ka zaɓa kamar yadda ake cinikin gidaje daga wanda ke ginawa ko rumfuna sai ka je ka cika kuɗi na mortgage ka cika takarda na mortgage in an zo an gama gina wato gaba ɗaya unit na gidajen sannan alama ƙura'a za a yi ala kuma za a bi alphabetical order ne a san yadda za a yi a tsara kawai cewa ga naka ba yadda za a yi kuma ka ce wannan ne wancan nake so mai fuska biyu ko na bakin jiki wanda da Allah ya baka shi za ka haƙura yi to kuma ciniki ya yi da haka malaman suka ce su suna ganin ya halasta a zo neman ƴarka har a gama gaba ɗaya sai an gama siga a cikin wacce ce mai kuɗi so ne sahuran ce ko larai ko maryam sannan a buga wa angon waya ce wacce ce budurwarka ne a gidan nan mu san ko wacce ba sannan ya ayyana ba ku mai aure ya yi ko kuma ce to shi kenan dole suka bayar na azza wasu malamai suka ce a san ba zai yi haka ba aure ba kasuwanci ba ne ba ciniki ba ne yarjejeniya ce dole a ayyana a kan wa ake yi to wannan ya fi sadda zari'a ina fata mun gane wannan ya fi sadda zari'a saboda na sa annabi Musa dinnan sun gina shi ne a bisa ai ya gansu duka ɗin su biya riga ya gansu kuma a ɗabi'a ɗa namiji ganin su dinnan da ya yi daga san da ya ce ma khatbu kuma zuwa san da ya shayar musu ga lokacin dole su zai riga ta karkata zuwa ga wata daga cikinsu zai ga cewa wannan sai ta fi dacewa wannan ba ta fi dacewa ba to da haka an gina mishi ne a bisa abinda ya riga ya sani wato kamar mutum ne a ce kana da masaniya akan ƴaƴan wani gida ko mai gidan ya ce to bari ya shirya zai baka aure a cikinsu sai alaga ta malam a cikin yaran gidan nan dole ka ga ta yi maka kawai sai a baka ai kana so sakiya kana sakiya dama kana ka san wanda kake so kana ta wani so sakiya na ƙarya ka san wanda kake so ai ko da kace bari zai yi shawara ka san wanda kake so me yasa bai ayyana mai ba to malamin kace to me yasa bai ayyana mai so ce saboda kada ya ayyana miki ya zama ba wanda yake so ba duk shirin ya wargaje yamin a bisa wannan misalin inda wani mutum zai zo kai malamin islamiyya da kantar da ƴaƴan shi ya ce alaga ta malam zan baka wance sai zama wancan na ba ita kake so ba ce a wallahi alhaji na gode ni a riga na samun rana amma inda ya baka ya ce ka zaɓi wanda kake so to sai ka ayyana wanda kake so din kaga an samu abin da ake nema ko suka ce abin da ya sa bai ayyana mushi ba saboda ya bashi dama shi ya zaba da kanshi wannan magana ta tabi ta fi kusa da abin da yake ingantacce na yace sannan kuma sai ƙara cewa a kamar yadda Imam Bukhari ya babu yake cewa babu manista ajara ajiran fa bayyana lahul ajala wa lam yu'ayyin lahul amal kaga ai da yace a zan dauke ka aiki ya gaya mai tsawon shekaru 8 ko 10 amma bai gaya mushi menene aikin ka in gari ya waye menene condition of service ɗinka ba karfe ne zaka fito aiki karfe ne zaka tashi da me zaka yi ya gaya mai wannan ba Imam Bukhari ya hujja da wannan aya akan halaccin ka dauki mutum aiki ka gaya mai nawa zaka biya shi ka gaya mai tsawon shekaru ko kwanakin da zai dinga aiki amma kuma ka tantance mishi aikin sai ya zo wurin aikin sa za a tantance aiki kamar yadda ake ba mutum appointment a ce ka tafi aiki wuri kaza amma sai ka je can head of wannan section din ko unit din shi zai gaya maka mai aikin ka su wanda suka baka aikin a Abuja ba su gaya maka mai aikin ba kawai dai an ce an dauke ka aiki a ma'aikatar ilimi ko ma'aikatar agriculture an tura ka Sokoto ko Ilele ko ina ne a ce in ka je wanda ka tarar shine head of office da aka tura ka shi zai rika mini mai aikin ka in ya gara ma ya ce ka tafiya ka gida in ya gara ma ya ce ka fito ga office nan ka zauna to haka abin da ya faru kenan anan kaga ba ayyana aka ce ga aikin da zaka dinga yi ba amma dai an gaya mai shekarun da zai yi da kuma wato mafi karancin su Imam Bukhari da ya wannan babu wani malami cikin masu sharhi shine al-Muhallab da zai ce sam Bukhari ya kuskure ba haka ba yace abin da ya faru shine ai ana ginawa ne a bisa urfi a bisa al'ada ai an san me aikin makiyayi me aikin makiyayi da safe ya kwanta da bugi tafi kiwo lokacin sharuwa ya kai shi da su sharuwa in yamma ta ya dawo da su ya daure su sun suna bukatar likita ya je ne musu likita sai ai an san me aikin shi a bisa urfi ne kamar yadda misali idan ka dauki yaro a shagonka na provision ka ce kai zo ka dinga ma aiki a shagon nan ya san me aikin shi jirewa in baka nan kula da abin nan kosomi idan sun maka yawa aike a je a dawo da sauransu ya san me aikin shi mallabi ce a Bukhari yayi kuskure a wannan wajen wallahu ta'ala ala sannan wannan yana tabbatar mana da annabi Musa shi ma yayi kiwon dabbobi kamar yadda mafi yawan annabawa sun yi cikin su har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah cikin hikimarsa da iyawarsa yana sanya annabawa su zama sun saba da kiwon dabbobi kafin su fara kiwon mutane saboda dabbobi sun fi mutane wahalar sha'ani ta wata fuska kuma sun fi mutane sauƙin sha'ani ta wata fuska amma duk wanda ya saba da kiwon su to zai saba da wani haƙuri da wata juriya da maimaita abu guda ɗaya yadda ran da ya fara shugabanci mutane zai saba da wannan tare da su to dabba kullum sai ana mata abin da zata yi zata yi ta kaza ana nuna mata ana nuna mata to haka za ka yi ta wa'azi kullum ana faɗa mutane ba sa yi Allah yana cikin hikima Allah ya ba su wannan damar sannan sai maganar da muka yi akan alkafa'a fi zawaj shin dole ne in za a yi aure kowace budurwa akwai irin mijin da ya kamata ta aura kowane miji akwai irin budurwa da ya kamata ya aura wato bambancin kabila bambancin shekaru bambancin yare bambancin al'ada bambancin matakin ilimi bambancin matakin arziki bambancin matakin dangi shin waɗannan suna da tasiri a wurin aure ko ba su da shi malikiya suna cewa waɗannan suna da tasiri za ka ba sa ganin dacewar yar sarauta ta auri ɗan talaka ko jahili ya auri malama ko attajira ta auri talaka mara kuɗi malikiya ba su yarda da wannan ba suka ce saboda wannan kafa'ar tana taimakawa wajen samun fahimtar juna da zaman lafiya a aure idan kana ɗan talaka ka je ka aure yar sarki ba za ka iya ba ta umarni ta ji ba ba za ka iya mata tsawa ba sai a turo dogare su su maka su ma tsawa kai ma su hukunta ka tana zuwa ta bugawa gidan sarki ga abin da kake sai ka ga dogare kawai sun zo suna fushi jikin ka zai ga ya makuwa saboda haka wanda yake jahili kuma ya aure malama akwai yiwuwar ta dinga mishi gorin ilimi su ringa nuna mushi ta Allah Allah ka kiyaye mu da aikin jahilai duk abin da kai karatu sai Allah ka kiyaye mu da aikin jahilai to ya kamata kai ka fita ilimi haka matakin shekaru malikiya suna itibari da wannan a wajen aure daka suna daukan kafa'a a matsayin shurut na tabbatuwa aure kuma alkali na iya raba aure in babu kafa'a a malikiyance amma wasu mazhabubin wadanda ba su ba suna ganin wannan aya dalili ce akan rashin itibari da kafa'a cewa talaka na iya auren mai wadata mai karamin shekaru na iya auren wata girme shi ana iya samun bambancin yare ko bambancin nasaba duk wanda ba wata matsala bane wallahu ta'ala a'lam sannan fadin shi da yace wa ma uridu an ashukka alayka bana so na tsananta maka wannan gabar dalili ce akan mutane masu shugabanci akan wasu su zama masu tausayi gare shi masu gida ogogi shugabanni masu fada aji masu zartawa su zama su da tausayin na kafa da shi haka nan masu bayar da aure su zama suna tausayin waɗanda za a baiwa auren suna tausayin su kar su wahala su kada su kuntata musu saboda yace wa ma uridu an ashukka alayka nan a matsayin shi na ogansa a wajen aiki dan a matsayin shi na sirikin shi yace ba na so na kuntata maka zaka ka kiyaye idan kana jagorancin wasu mutane ka kiyaye kar ka zama mai kuntatawa gare su sanyar cikin ja'iba da bala'i sannan cewa dai wallahu ala ma naqulu wakil malamai suka ce wannan yana nuna halaccin a kulla yarjejeniya ba tare da shaida ba yarjejeniya a yi ta ba tare da shaida ba in kun yarda da juna sannan yana nuna kuma idan aure ne shin za a iya kulla aure babu shaidu a wurin Imamu Shafi'i da Abu Hanifa suka ce aure baya yiwuwa dole sai da akalla shaidu guda amma Imam Maliki yake cewa ba dole bane sai da shaida tsakanin uban iya da waliyin ango ko da shi kanshi angon zai kirci kanshi za su iya si ga aure tayi amma tarewa ce ba za a tare ba sai an yi ilan sai an sanar kowa ya sani yace domin wannan sanarwa ita ce bambanci tsakanin aure da daduro kamar yadda muka fata jama'a wannan al'adu ne kowa da nasu ko musulunci ya da wannan al'ada zaka ba ga har yanzu wasu kasashen da ba namu ba haka yake ko kasashen da za a aure kawai daga uban iya ko waliyinta sai waliyin mijin ko wakilinsa sai kuma ma'aikacin kotu wanda zai dauki minute sai limamin anguwa limamin ma na musamman wanda yake da tasre yana da license na daura aure za ku kira shi sako sakataren shi ya ba ku appointment san da za ku je shi kenan sai ku tafi office shi mu ne wani da wani da wani mun zuwa daura ma wancan da wancan aure ku kawo takardunsu a gani a tabbatar su ne shi kenan kawai ya ce a yi siga shi kuma wannan wakilin kotu ya rubuta duk abin da aka yi ya ɗauki minute wanda da shi za a yi je a rubuta certificate na aure shi kenan aure ya yi sai su koma duk sanar da dangin su kira walima ko su aika wa da mutane sakonnin cewa wancan fa ta yi aure ba wani maganar taron mutane ko dole sai ran asabar karfe 2:30 ko sai an cika motoci an tafi daga nan haƙin gawa ko har Sokoto wani ba a yi haɗari duk ba su san wannan ba wannan namu al'adun ne mu ne ke nuna al'ada kuma tunda mun ga rabi ya shike mu ci gaba da yi wahala ce dai ba mu daina shanka ba dan wannan al'ada ce ne wahala in za a yi wani aure sai a cika titin nan na maje gaba ɗaya ba masaka ɗinki har sai an gaito rasoki suna ba da hannu a kashe kowa aikin shi da business din shi kanawa da yake yan kasuwa ne ba su kai wannan hotel ba dauran auren su sassafa aiki kama a fita kasuwa ko an je sallar juma'a in ba zawara ce bayan isha amma muku yanzu diran asabar duk abin da kake so ka ran asabar yanzu ba za ka samu hali ba sai a daga ita ka dauran aure guda bakwai kuma kowa ya ce asabar 2:30 wani ya ce 11 haka za ka yi ta yawo daga wannan zaure zuwa wancan sai ka ce almajiri to wannan ta mu al'ada ce ba za a ce haramun ba ce amma dai akwai wahala kuma ya kamata 'yan boko su fara tunanin tawaye ga wannan al'ada so za ka ga daga garuruwa ake zuwa kuma wai wanda bai zo ba ya yi laifi so ake sai kowa ya zo nan ga wata ila sai an ga a da rijista mata attendance kowa a tabbatar ya zo wani kuma ya je ya kalli bidiyo ya ga suwaye da suwaye suka zo suwaye ba su zo ba cewa na dai kaunata na gaje daura aure na bin zuwa Allah ya kyauta. So wannan a tasa al'adar suna yin haka. Faida ta ƙarshe da zamu ambata shine lafazin ya abati, da aka ce abati. Zaka ga duk inda ba alqur'ani haka yake zuwa da wannan siga abati. Qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl yusuf ko ya abati inni ra'aytu ahad ashara kawkaban menene id qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahad ashara kawkaban annabi musa annabi ibrahim yake cewa wa qala ibrahim li abihi ya abati haka shi kuma annabi isma'il yake cewa ya abati al ma tu'mar duk inda zuwa cikin ƙarya kana ganta abati babu ya umba a cewa abati ba kuma a cewa abi wannan darasin islamiyya ne amma larabci ne kyau to abati ne me yasa ba a sanya ya'un din malaman nawu suka ce saboda wannan ta'un din ita ce a madadin ya'un daga in ka ce abati ko kaman ka maimaita ya'un din da aka ake cire ta ake cewa abati ya abati ya mahaifina misalan suna nan da yawa cewa abi kuma wannan kam kuskure ne a larabci in kira za a yi to balarabe zai cewa ya abi sai dai ce ya abati idan kuma yana so ya nuna a cikin kiran da yake yi akwai wato gaggawa ko yana cikin damuwa sai ce ya abata sai ƙara alif abata sai ƙara alif da kuma ha'un na ishba'i wannan ita ce fa'ida ta ƙarshe da zamu ambata game da waɗannan ayoyi insha Allah ba dan sun kare ba amma saboda kada mu cinye lokacin a ambatan fa'idojin kadai ba tare da mun ci gaba da tafsirin asalin ayoyin ba kamar yadda na ambata dai malamai sun yi maganganu da yawa akan waɗannan ayoyi saboda ayoyin da suke zan game da fiqhu da ka'idoji da masail kuma na san wanda duk ya bi waɗannan a cikin littafai zai ga haka da dan wannan bayanin da muka yi ana iya fahimtar lalle ayoyin wato ba kan wallata bane wajen fitar da hukunce-hukunce da ke cikin su insha Allah sai mu lokaci yayi gon ina ganin zamu saurara a duk da muna da sauran minti biyu don zamu tsallaka zuwa wato sin na gaba na ita wannan kisa fadan Allah falamma qada Musa al-ajla wa sara bi ali wannan ce mai wawo
na fa
na wasara ne ko sara bi ali
wasara
bi ali anasa min janibi turi
naran
qala li ali inni anastu naran la'alli atikum min hadhi khabar khabarin aw jazwatin min an-nari la'allakum tasqalun ayat 29 kenan insha Allah don Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan wannan sabon babi a cikin wannan kisa inda Annabi Musa ya gama wannan ajali yayi aure kuma gashi har ya kama hanya da iyalinsa zai baggari zai koma garo su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai yan uwa da dama da suke neman musa cikin addu'a suna da bukatu iri daban-daban a wajen Allah madaukakin sarki ya Allah madaukakin sarki ma tawassali da wannan ibada da muke ta azumi da zaman mu na karatun alqur'ani da mudarasa akan ma'anarsa da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka yi Allah ubangiji ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ababan da suke damu mu na damuwa Allah ka yayi mana kowa a cikin mu ne ya da wata bukata Allah kai ka fi sanin bukatun nan kai fi ka fi sanin abin da yafi kamata Allah ka zaba mana abin da yake shine wata alkhairi kowa a cikin mu wanda yake da wata damuwa ko wani kunci ya Allah ka yayi mana ababan da suke faruwa a wannan kasa ta mu ta matsaloli da rigingimu da fitintinu Allah muna roƙonka ka yayi mana Allah ka sa su zame mana kafara ga zunubanmu Allah ka yayi mana wanda suke zaluntar mu ya Allah ka fita mana da haƙƙin mu akan su Allah ka isar mana akan su Allah ka isar mana akan su Allah ka isar mana akan su اللهم صل على من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متي اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ إلينا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.